أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم مسلمين منكسن شيء منازن شيء أكن نوئي نروى. Muka yi bayani cewa ruwa ya kasu da farko zuwa kashi biyu, kashin farko da kashi na biyu, kashi na biyu shi ma yanda mai aka rarraba shi. Yau za mu yi zance a kan kashi na farko da muka ce mai ma'ul mudaf, yani ruwan da yake mai an nasabta shi zuwa ga mai wani abu. Abin da ake nufi da wannan ruwa kamar yadda muka yi bayani shi ne mai ruwan da yake mai imma an fidda shi a cikin wani kamar ruwan inabi ko ruwan mango ko ire-irensu, ko a'a ruwa ne da aka hada shi da wani abu. Yani yau kamar ruwa ne, sai mutum ka tasa inabi sai ka zuba a cikin wannan ruwa, duka sunansu mai ɗaya ne. Na biyu shi ne mai ruwa da yake ba hada shi da komi ba. To, wannan nau'i na farko na ruwa, wannan yake mai an hada shi da wani abu, menene hukuncinsa? Saboda mun ce wannan bayanin wannan nau'i na ruwa yana da mai akwai abin da ya sa mai aka raba ruwa zuwa wannan nau'i, saboda kowane nau'i yana da hukuncinsa. Na farko, wannan ruwa da yake an nasabta shi da wani abu ko an hada shi da wani abu shi ne mai bai sarkake wani abu. Yani kamar ruwan mango ko ruwan inabi bai sarkake wani abu. Na biyu da farko kenan. Na biyu, idan wannan ruwa da yake an hada shi da wani abu ko an nasabta shi zuwa ga mai wani abu, idan najasa ya shiga cikin wannan ruwan ko ya yake ɗewa ya zama najasa. Yani yau misalan za ka kawo ruwan inabi kawai mu ce lita dubu, idan dan fitsari ya shiga ciki wannan ruwan ya zama mai najasa. Hukunci na uku shine alwalla, ko wanka da wannan ruwa bai inganta ba. Bayan mun san wannan ruwa, muka san hukuncinsa, to ruwa wannan ake mai itlaqin ruwa, ake cewa wannan ruwa ne. Mun yi zance cewa mai ya kasu kashi hudu na farko: ruwan rijiya, ruwa mai gudu, ruwan sama da ruwa da yake mai gina kwance. Wannan ruwan, kamar da muka yi magana, ruwa da yake mai ya sauko a sama ko ruwan da yake mai yana gudu yana bulbulowa mai a ƙasa. Ruwan da ke mai bulbulowa a ƙasa wani lokaci mai idan ya bulbulo yana gudu. To idan ya bulbulo ya zama yana gudu, muna ce mai ruwa mai gudu, ma'ul jari. Wani lokaci kuma bai gudu, shi suke ce mai a cikin fiqh ruwa rijiya a Hausa. Yani bai gudu, yani bai fitowa mai zama mai yana gudu. Sa'annan ruwan da yake ba sama ba ya fito ba ruwan sama ba ne, kuma ba ruwa ne na rijiya ba ko ba ruwa ne mai gudu ba, wannan ana ce mai ruwa mai da yake raket, yani ruwan da yake mai bai harka yana wuri dai ne. Shi wannan ruwa idan ya zamana miqdarinsa yawa ne a cikin me istilahin nan na malumman fiqh suna ce mai kur yani ruwa me da yake me yana da yawa idan kuwa me bai da yawa suna ce mai ma'ul qalil yani ruwa da yake me kadan akwai sabani wurin malumma wannan ruwa da yake mai dewa a cikin me harshen nan na malumman fiqh ya miqdarinsa yake ya hajminsa yake abin da yake sauki ne mutum me zaka fahimci wannan don kowa da me miqdarin da ya baye mutanen iraki na makka menene kowa na da me ma'auninsa na wannan ruwa abin da yake yau mai sauki wannan zamanin mu don wayansu ma'aunin ma yawan kafa ba ma inda mutum zaka ga wayannan ma'auna kawai nauyin wannan ruwan shine me idan muka zo wurin kilo mutanen wannan zamani kilo suka sani zai kama kilo 377 da dan wani abu an mutum kana son kai ihtiyati she ka sa shi me kilo 378 to wannan ruwa ruwa me mai yawa kenan me yasa muke mura kararraba ruwa tsakanin wannan da wannan saboda me akwai hukunci me idan ruwa zan me ruwa daya ne menene hukuncin sa in ka danne menene hukuncin sa ruwa da yake ka danne idan wannan ruwan ya zamana be bulbula a cikin kasa yani ba kasa yake bulbulowa ba to wannan ana ce mai me ruwa kadan saboda ka samu wani ruwa idan ka duba me masaha da hajmin da yake doka a inda yake bulbulowa la'alla bai wuce lita me 10 amma me kowan lokaci me yana bulbula yana gudu to wannan ba ruwa kadan bane ruwa kadan shine wannan me bai bulbulowa a kasa wannan shine ma ruwa kadan bayan haka wannan ruwa da muke ce muka ambata muka ce shi ake ce ma ruwa in ka ce da mutum kawo min ruwa insha wannan ruwa zai kawo maka yau baka ce in ka ce ma mutum kawo min ruwa insha sai je kawo maka fanta ko ruwan inabi wanda suke sai wurin sun ce an ce ka kawo ruwa ka je ka kawo wannan wannan ba ruwa bane wannan ruwa ne mai da aka nasabta shi zuwa ga wani inda ya ce an ce maka kawo min ruwan inabi ka kawo wannan to amma ka ce kawo ruwa to wannan ruwan ya kamata ka kawo saboda haka suka ce mai ma'ul mutlaq yani idan aka yi itlaqin kalma na ruwa abinda ake fahimta shine wannan ruwa da muke sha muke me wanke tufafinmu da shi wannan ruwa shike me shike sarka kai abin da yake me najasa ko da yake ruwan da yake an nasabta shi zuwa ga wani kamar ruwan rumma da ire-iren su yaye me ya sabtata abu bai sarka ke shi bai sabtata abu amma me bai sarka ke wannan abin to menene wannan hukuncin wannan ruwa da yake me kadan ba ma ba ruwa ne me na kurba shi wannan ruwa da yake me kadan ne idan ya hadu da najasa shi ma me zai jarabtu da me da najasa sawa'an an zuba najasa a cikin sa ne ko shi ya zube me a cikin najasa shi ma mai ya zama najasa to wannan ruwa da yake kadan idan ya zama na mai yana gudu misalan an zuba idan kasansa shi ya zama najasa sama idan najasa bai kai sama ba to saman mai sarkakakken ruwa ne ba mu cewa don ruwa kadan ne bai kai kurru ba, izan wani bangare a cikinsa ya zama mai ya jarabtu da najasa, dukansa ya zama najasa, la ba haka ne hukuncinsa ba. Sa’an nan ruwa da yake kadan, da yake an doki wannan ruwan domin mai a guzar da mai ido na najasa, mai muke nufi da wannan, matsalan tuffanka ne bangida mai kashi ya zuba kan wannan tuffa. To ruwa za ka sa mai ka guzar da wannan mai kashin da ke kai, sa’an nan mai ka sarkake shi. Izan wannan ruwan bayan ka sa kan tuffanka ko menene ko kyalle ne, to wannan ruwan ya kamata mai a guje sa. Wannan ruwan ya kamata mai a guje sa. Bayan mai ka zuba kan wannan tuffan ko wannan kyallen ka wanke, wani lokaci ruwan matsalan ruwa kamar lita 100 ma'ul yani kadan ne a cikin mai halshin nan na malum man fiko, idan ka sa wannan lita 100 ka wanke tuffa da yake mai akwai najasa, idon najasa a kai, ka sarkake shi, to wannan ruwan ya kamata mai a guji wannan ruwa. Bayan haka wannan shine hukunci na ruwa wanne yake mai kadan bai kai kurru ba. Bayan haka za mu yi zance a kan hukunci na ruwa da yake mai kurru, yani ruwa da yake mai dewa a halshin malumman fiko. Shi ne muka yi magana kamar ruwan rijiya da ruwa mai gudu da ruwan sama. Dukkan nau’i na ruwa wannan ake ce masa ruwa, banda wanne ke da wanne izan ya zamana launinsa ko ɗanɗaninsa ko me kanshinsa bai sake ba, to wannan ruwa mai sarkakakken ruwa ne. Ko da yake najasa ya shiga ma wannan ruwa, ya haɗu da najasa, matukan wannan siffofin guda uku ba bai sake ba, to wannan sarkakakken ruwa ne. Akan haka ruwa mai gudu da ruwan da yake mai ruwan rijiya duka da ruwan mai hadari ruwan sama suna da mai wannan hukunci. Matukan wannan siffa guda uku bai tabbata a cikin wannan ruwan ba, sarkakakkun ruwa ne. Sa’an nan ruwan da yake ya hadu da ruwa ɗewa, misali yau famfo da ke gidajen mutane, wannan famfo na yake fito ya hadu ne da babban tanka da ake mai jan wannan ruwa kai, kowane lokaci za ka wani gulbi ne ruwan ke fitowa a wurin, to yana da hukunci mai ruwa mai ɗewa. In abu ya same wannan ruwan a cikin wannan famfon ba zai zama mai najasa ba, saboda yana hade da mai ruwa ɗewa. Insha Allah lokacinmu ya ida, a sabon saduwa da za mu yi bayanin wasu abin da yake mai ya kebance ruwa na sama ga sauran ruwa, in Allah subhanahu wa ta’ala ya so ya yadda. Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta’ala wa barakatuhu.